Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar kan mitoci 16, 21 da 25. Ana iya samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Haruna Maman Bako ne ya kullo muku a shirin mu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar tare da makon ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai a cikin shirin da za a ji a daidai wannan lokaci za ku cewa gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya ta yi Allah wadda ya dake sangillar da ɗan awaren dake neman ballewa daga tarayya suka yi wa fitaccen ɗan siyasar arewacin kasar Barista Ahmed Gulak a Jamhuriyar Nijar kuwa jami'an kiwon lafiyar kasar ne ke ci gaba da faɗakar da al'umma muhimmancin allurar rigakafin cutar corona biyo bayan yadda waɗansu 'yan ƙasar ke yin tsari-tsari game da sahihancin wannan allurar idan muka sake lekawa a tarayyar Najeriya kuwa za a ji cewa lalacewar hanya da ake fama da ita daga Sham a jihar Gombe zuwa Numan a jihar Adamawa ya shafa 'yan kasuwa da direbobi na jihar Taraba da kuma Adamawa a cikin wani mawuyacin hali muna dauke da shirin ɗan ƙasa da hukuma da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar amma duka wannan zai zo muku ne bayan kun saurari labarin duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Ya zuwa ranar hutun karrama gwarazan da suka mutu a filin daga wato Memorial Day. An cika bada farautar wasu mutane guda uku da suka rufe huskokinsu kana suka bude wuta da safin ranar Lahadi a wajen wani zaurin taro a Miami inda suka kashe mutane biyu kana suka jikata wasu 21 a wani harbin kan mai uwa da wabi da hukumomin suka ce ya haifar da tsoro da kuma ta'addanci a unguwar. An cika bada samun damuwa a jiya Litinin yayin da wani mutum da aka kashe ɗansa a cikin harbin ya katse taron manema labarai da darantar ma'aikatar 'yan sandan Miami Alfredo Ramirez ya shirya domin yin Allah wadai ga harin bindigan na ƙarshen mako kane ya yi kira ga jama'a da su taimaka a gano maharan. Mutumin da ya katse taron ya yi ta ihu yana cewa kun kashe man da ba gaira ba dalili yayin da ake ficewa da shi daga taron manema labaran. Daga bisani 'yan sanda sun tabbatar wa jama'a cewa Clayton Dillard shi ne mahaifin wani ɗan shekaru 26 ɗaya daga cikin mutane biyu da aka harbe su har lahira a wajen zaurin taron. A kokarin yaki da karuwan yaduwar sabon nau'in coronavirus a jiya Litinin kasashen Faransa da Ingila sun ƙara ƙaimi wurin yin allurar rigakafin. Faransa yanzu tana ba kowane babba damar samun rigakafin COVID-19. A jiya Litinin an yi wa shugaba Emmanuel Macron da uwar gidansa Brigitte allurar rigakafi. Kamar Brigitte da ni kaina da ma wasu Faransawa miliyan 25 mun riga mun samu rigakafin domin kare kanmu mu kare abokan arzikinmu, yanzu wani sakon Twitter da Macron wanda ya taba kamuwa da coronavirus a cikin watan Disamba ya kafe. Yanzu a jiya Litinin Faransa ta tabbatar da sama da mutane miliyan 5,700 suka kamu da COVID-19 kana wasu 100,990 suka mutu da cutar a cewar cibiyar sa ido a kan cutar ta jami'ar John Hopkins. Ita ba Burtaniya a jiya Litinin ta tabbatar da mutane miliyan 4,500 ne suka kamu da COVID-19 kana mutane 128,044 ne suka mutu sakamakon cutar. A jiya Litinin kasashen Morocco da Spain sun yi ta zargin juna a wani sabon rikicin diflomasiyya sakamakon batun yankin Sahara da ke arewacin Morocco wanda ya haifar da matsalolin bakin haure a wannan wata. Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya kwatanta ayyukan Morocco na yin sakwa-sakwa da kula da kan iyakarta da yankin Ceuta da abinda ba za a lamunta da shi ba kana cin zarafi ne ga iyakar kasar. Sai dai ma'aikatar harkokin wajen Morocco tana zargin Spain da cin amana da rashin mutunta amana akan batutuwa tsakanin yammacin Sahara da yankin Catalonia na Spain inda dukkaninsu suke da masu rajin kafa a ƙasa mai cin gashin kansa. Rikicin ya ɓarke ne bayan da Spain ta amshi shugaban kungiyar rajin neman kafa a ƙasar yammacin Sahara Ibrahim Gali domin yi masa jinya ba tare da shaidawar Rabat ba. Ana gaggauta mayar da bakin haure da dama da ba su da yara zuwa Morocco bayan da suka ketara zuwa Ceuta ta bangaren Spain amma ana kyale masu yara da dokar Spain ba ta bada damar mayar da su ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. an kashe akalla mutane 55 a cikin dare a wasu hare-hare guda biyu a wasu kauyuka a gabashin Congo, inji Majalisar Dinkin Duniya a jiya Litinin. Darin da ka iya zama mafi muni a tashin hankalin yankin da aka kwashe shekaru hudu ana yi. Sojoji da kungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama na cikin gida sun yi zargin kungiyar masu ikirarin musulunci ta Allied Democratic Forces ADF a takaice da kai samami a kauyukan Chabi da wani sansani da ke wani kauye a kusa da garin Boga. Kauyukan guda biyu suna kusa da iyakar kasar ne da Uganda. Ofishin ayyukan jinkai na Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa a wata sanarwa cewa an kona gidaje kana aka sace farare hula. Albert Basego, shugaban wata kungiyar kare yancin bil'adama a garin Boga, ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa ya ji duriyar harin ne daga kuka a gidan makautansa. A ƙarshe a jiya Litinin an kwashe ɗaruruwan mutane daga gidajensu a ƙasar New Zealand. Kana jirage masu saukar ungulu na ci gaba da ceto mutane yayin da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ke ci gaba da haddasa ambaliya a faɗin yankin Centerbury. Hukumomi sun ayyana dokar ta ɓaci bayan wurare da dama sun cika makil da ruwa da ya kai zurfin ma'aunin santimita 16 sakamakon ruwan sama daga ƙarshen mako zuwa jiya Litinin.
Masu sauraron mu, labarun duniya kuka sha daga sashen Hausa na muryar Amurka da muke gabatar muku da wannan shirin na musamman daga birnin kunnen jamhuriyar Nijar. Rahoton da zamu gabatar muku a halin yanzu yana magana ne akan inda gamayyar kungiyoyin arewacin kasar ta Najeriya ta yi Allah wadda da kisan gillar da ɗan awaren da ke neman ɓallewa daga tarayya suka yi wa fitaccen ɗan siyasar arewacin kasar Barista Ahmed Gulak, sai dai gamayyar ta ce ba ta da wani ƙwarin gwiwa ko gwamnatin kasar za ta iya ɗaukar wani mataki game da wannan al'amarin, kamar yadda jagoran gamayyar Nastura Ashiru Sharif ya bayyana wa wakilin muryar Amurka a birnin tarayya Abuja Hassan Mai Dakaina.
Ba mu da wani wai zato ko tsammanin cewa wannan gwamnatin ta tarayyar Najeriya za ta iya wani abu don ta kare rayuka da dukiyoyin mutanen kasar nan ko mutanen arewacin Najeriya. Ba ta da wannan tunanin ko ba za ta iya yi ba. Ba ta da gogewar, ba ta da sanin yanda za a yi, ba ta kuma da niyyar yin hakan. Shi yasa tun 2018 muka dinga gaya wa 'yan uwan mutanen arewa da suke zaune a kudancin Najeriya, musamman makiyayan nan, muka ce su tattara su dawo arewa. Gwamnatin da bata iya tsare mutanen da suke cikin garin Abuja da kewayenta ba, bata iya tsare titin da yake tsakanin Kano da Abuja ba, bata ba wa mutane tsaro a cikin birane ba, ba yadda za ta iya ba wa mutane tsaro a cikin dazuka. Muka ce su tattara su dawo. Wasu suka yi taurin kai, gashi nan har yanzu ana bin su ana kashe su. So da haka mu ba mu da wani ƙwarin gwiwa kan cewa wai gwamnatin tarayyar Najeriya tana da wani shiri ko tsari ko damuwa ko ƙarfin iya kare rayukan mutane, mun san ba su da shi. Haka kuma mun yarda cewa duka wakilan da muka zaba daga saratocinmu da 'yan majalisar wakilai da gwamnoninmu ba abin da ya musu zafi da abin da yake faruwa a arewacin Najeriya na kisan mutane da ake yi, domin ba abin da suka yi da ya nuna cewa sun damu ko suna son a kawo ƙarshen wannan al'amari. Abin da yake gabansu kurin shi ne ya za su samu mukami in an zo zaɓe. Abin da yake gabansu kenan, harkar zaɓe ce a gabansu gaba ɗaya. Don haka mu ba mu da wani ƙarfin gwiwa cewa waɗannan mutanen sun ma san ko sun sani ko sun ma damu da abin da yake faruwa a cikinmu. Daga kan gwamnoninmu zuwa wani majalisunmu zuwa gwamnatin tarayyarmu, ba mu yarda suna da ma wani tunanin yadda za a kama ganin abin ba. Domin me ba abin da ba a ba su ba na shawarwari da tsare-tsaren yadda za a yi a kawo ƙarshen wannan al'amari, amma ko su ɗara ɗaya a cikin irin wannan abin da aka ba su ba su taɓa aiwatarwa ba. Don haka ba ma ganin suna da wani karsashi ko damuwar za su yi wannan abu. Wannan shi ne matsayin mu a tagarshe.
To daga tarayyar Najeriya sai makwabciyar jamhuriyar Nijar, inda a birnin da magaram jami'an kiwon lafiya ne ke ci gaba da faɗakar da al'umma muhimmancin allurar rigakafin cutar corona. Fiye bayan yadda waɗansu 'yan ƙasar ke nuna tsari-tsari game da sahihancin hancin wannan alluran. Daga da magaram ga rahoton Tamar Abari.
Dr. Altine Muhammad Duchi masani ne na cututtuka da ke saurin yaduwa a babbar asibiti ta nan da Magara yayi karin bayani kamar haka
kutuna vaccination ta polio yadda ake ta rikicin ta na Niger wasu suna cewa na hana mata aihuwa ne suna cewa rashin lahiya na sida ake sama yara iri-iri magana shi kuma ga na COVID-19 Allah ya sa ita da kanta ga ta zo cikin mutane suna ta cewa in mutun yayi shiga abin da zai samu shiga abin da zai samu lalle vaccine ki magani ne kuma duka magani in ka sha shi kana iya samu effective wonder kuma tana ya ba za ka samu effective wonder ne ke cewa effective wonder ka sha magani ya je cikin jikinka jikinka ya reagir wani bai hiddo maka kuraje wani bai masassara wani bai ciwon kai akwai effective wonder iri to duka magani na duniya yana da irin wannan effective wonder ki amma in aka gama in aka compare umfanin da yake cikin jama'a gaba ɗaya ta duniya da wannan effective wonder kin to ba su da yawa dan shi ne ake son mutane su gane da effective wonder ana samun su amma bai kamata bai hana mutum ya je vaccination kuma in ana son a san yo wata cuta na Africa ba dole ba sai na vaccine COVID-19 duka maganin da muke aiki da su na saru suke aiko su da su ne muke aiki kenan suna iya sanya mana duk abin da suka ga dama sai dai Allah ya kiyaye
har yanzu ba kowa bane ya yarda a yi mishi ita wannan allura ga dai irin hirar da nayi da wasu mazauna garin da Magara kan ita rigakafin ta coronavirus
suna na Zina kai ba amana ba mun ba allura corona saboda a gaskiya ina cin tsoranta yawa inda ƙarfi ake wannan sai ne amma amma sai dai aka yi
suna na Maimuna ba amana ba amma dai ina buƙatar amana
ina so amin
ina so amin saboda ban lafiya ina da matsalar diabetes eh na je amin eh na je likita ake kuma zan je amin ina son ta ina buƙatar gaskiya
suna na mamman sani allurar corona ni amun da gaggawa ma na ta yi aka mun ita abinda yasa na yi shi aka mun allurar corona gaskiya kamar yadda ake faɗi rigakafi rigakafi ya shi magani ina da kati ta tana na aje ina jira lokaci yayi na maimaici
Tamara Abari murya Amurka daga da Magara a jamhuriyar Niger
a halin yanzu ko za mu sake lekawa a tarayyar Najeriya inda 'yan kasuwa da direbobin jara Adamawa da Taraba suka koka game da lalacewar hanyar da ta taso daga Sham a jihar Gombe zuwa Numan a jihar Adamawa al'amarin ya jefa su a cikin wani mawuyacin hali kamar da za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na Salihu Muhammad Garba daga jihar Adamawa
Al'umma 'yan kasuwa na jihar Adamawa da kuma Taraba da kuma direbobi da suke tuki a wannan hanyar su ne waɗanda suka koka sakamakon lalacewar hanyar da yake kamari wanda hakan ke janyo asarar dukiya da ma rayuka shugabannin kungiyoyi na direbobin sun koka kwarai lamarin da ya ta'azzara Alhaji Ayyubu wanda ya kasance direban babban mota ne shi ma ya gaya mana irin asara da suke fuskanta a wannan hanyar sakamakon lalacewar hanyar da yake
daga nan har kaje din bamba hanyar nan bayin da take kai kanka yanzu ka tafi da karamar mota ku fara mota sai ka tausaya direba ma da motar kanta zancen da nake maka a yanayin hanyoyin da take na galabai ta na shiga wani yanayi gaba daya yanzu hakan nan zancen da nake maka a maganar gaskiya saboda hanya ta riga ta lalace ba yanda take inda iya hawa ne kai ba ramuka na ma ba su ce ba da duk abin da sauki rami kadan kadan daga kafa kai wasan ka dawo bai ka halaka kai da motar to saboda haka mu muna roƙon gwamnati ta taimaka ta duba wannan hali da muke ciki ta taimaka mana dan Allah dan Annabi ta ajiye mu shine hanyar cin abincin mu a taimaka mana shine roƙon mu da muke wurin gwamnati to kaga yanayin da muke cikin wannan yanzu ma tukunna ba damunar ba te ba yanzu aka ce damuna ta riga ta zo ta ba to in dai ba gyar gulu hanyar nan sai ta mutu gaba daya
to Alhaji ba an ce an bada kwangilan hanya ana kan
to kwangilan hanya nan da ake faɗa kan yanzu ka kula ai tun zamanin Obasanjo ake faɗa an bada kwangila so nawa ake cewa an bada kwangila
Haruna Umar wanda ya kasance direban babban mota ne shine wanda ya tabbatar mana da cewa suna asara kwarai a wannan hanya
daga Gombe zuwa Haryola hanyar mu ne kuma hanya gaskiya abin da ya dauka daga Golong har ka je lafiya hanyar nan kullun sai ta ba mu wahala mota ta fadi ai wannan wanne ne gaba daya rashin kyan hanya
Alhaji Muhammadu Umaru wanda ke zama shugaban kungiyar direbobin manyan motoci na jihar Adamawa shi ma ya tabbatar da cewa direbobin suna yi musu korafi wasu lokutan ma har hakuri suke ba su iya dauko kaya daga Kano zuwa Adamawa sakamakon lalacewar hanyar
muna bakin ciki da lalacewar hanyar nan saboda muna tantance matsaloli da yawa wani lokaci in muka yi lodi mutu suna faduwa a wannan gurin din muna asaran dukiyoyi kullum muna samun korafi gajin direbobi to kuma muna da dai jin kaman cewa shugaban kasa Juma da biyan wannan kungila din amma kaman an fara aikin bayan kwana biyu sai daya an fara aikin bayan kwana biyu sai daya wata ran za mu je mu loda motoci daga nan su tafi sai su yi wata ko su yi sati akan hanya sai an tsaya ana cewa ana gyara hanya ko kuma a ce a ratse cikin gari ana bin ratse kuma dalilin wannan gurin ma yanzu kun muka loda daga nan mota ba su tashi da safi saboda barayi suna bin motoci da hankali suna yanke mana buhuna suna cire mana kaya ko satin nan an dauke mana waki ya kai buhu 50 a wannan hanya ko dalilin bacewar hanyar ne
to ko menene yasa aikin ke tafiyan hawainiya Alhaji Uba dake zama jigo a jami'ar APC a jihar Adamawa wadda ke fafuta gaganin shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kai gagaci kuma mai fada aji a jihar ya ko tabbatar da cewa
dan Najeriya da yake safarar kan arwar Taraba nasu ya kamata ya gode wa Allah ya gode wa kuma gwamnatin Muhammadu Buhari akan wannan hanya domin sanin al'umman jihar Adamawa ne cewa shekara 16 da aka yi na gwamnatin BJP akwai wannan hanya ne aka take amma zuwa gwamnatin Muhammadu Buhari aka bada gyaran hanyar nan wanda alama ya nuna cewa mun gani a kasa cewa ana aiki mai inganci wanda idan aka gama wannan aiki mu dai dan Allah wannan matsalar wannan hanya mun fita cikin sa domin ganin yadda ingancin aikin da ake kowa kuma ya gani domin tun shekarun baya duk lokacin sojoji idan aka yi ruwa hanyar nan daga kan bakin gada zuwa gwalan ruwa na mamaye waje a yi asarar dukiya da rayuka na al'umma amma yau ya zama tarihi a inda aka wani waje da aka gyara
to sai mu ce Allah ubangiji subhanahu wataala ya kawo sauki kuma gwamnati ta sake mai da hankali domin irin asalan rayuka da dukiyoyi da ake yi a wannan hanyar Salisu Muhammad Garba sashin Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya
to wasu sauraron mu kar ku sha'afa muna kawo muku waɗannan shirye-shirye na musamman ne daga birnin Kwannin Jamhuriyar Niger tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin mai a halin yanzu ga Mahmud Ibrahim Kwari dauke da shirin kasa da hukuma
yan kasa da hukuma
kwadai ke ta da ulakanki kike sun karbin adalci da siyasan nan na fakiranki ka shaje cikin kada zalunci mai za ka fada cikin yanci mai wannan
masurare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar
gwamnati insha Allah za ta jagoranta an taimaka ma wanda suka yi asara
kaga yanzu mu nan kullun cikin kwana biyu muke ka kwanta gidanka idanunka ba su kwana ka dawo nan ka sowa kuma kana cikin damuwa za kai
in ka jibi yanayin waje jan gada muke zaune mun buga yan runhuna ne mun zauna ga ruwa ga iska
halin da muke ciki wani bai da majari wani ya koma gida zauna dalilin wannan bala'i da Allah ya kawo mana
sai an yi hankuri saboda gwamnati ta rungumi abubuwa da yawa a tare da gwamnati ba abu guda a gwamnati ba
masarare shirin yan kasa da hukuma zai tabo yadda gwamnatin Sokoto ta yi burinta batun makoma yan kasuwar babbar kasuwar Sokoto wato Sokoto Central Market wadda ibtila'in gobara ya afkawa tun ranar 19 ga watan Janairun bana a dakace mu
wallahi idan ba san yuna a dakai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina yayaya ko neman magana sai an so yuna an daina fitina barci ta gaba da fita Allah wadarar mai ta dota da waɗanda suke da jawo ta haka nan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashin
madalla masare a ranar 19 ga watan Janairun bana ne iftila'in gobara ya afkawa babbar kasuwar Sokoto da ke cikin birnin Sokoto wato birnin Shehu gabanin jami'an kwana-kwana yi nasarar kashe gobarar sai da talankwame kimanin kashi 60 cikin 100 na kantuna da shagunan kasuwar al'amarin da ya sababa hasarar dukiya ta biliyoyin naira sai dai sa'o'i kalilan da faruwar lamarin gwamnan Sokoto Aminu Wazir Tambol ya halarci kasuwar domin ganewa idanun sa abin da ya faru kuma har ma yi alkawari kamar haka
gwamnati ta kawo committee karkashin jagorancin mai girma mataimakin gwamna wannan shine committee da zai zo ya duba na farko dai a tabbatar da cewa an kai karshen wannan in Allah ya yarda na biyu a fito da hanyoyin da za a taimaka ma waɗanda suka yi asara tantance waɗanda suka yi asara kuma a fito da hanyoyin da za a taimaka musu wanda gwamnati insha Allah za ta jagoranta mu ga cewa an taimaka ma waɗanda suka yi asara a cikin wani al'amari wanda gaskiya ba mu ji daɗin shi ba amma abin da Allah ya kawo ba abin da za ka iya yi
sai dai kame da al'amarin gare shi.
Sai dai duk da wannan alƙawari na gwamnan na Sokoto kan wannan batu da kuma irin gudunmuwar kuɗaɗe da takwarorin sa gwamnoni suka rinka bayarwa domin tallafawa a rage radadin abin da ya faru. Yan kasuwar sun ce sun ji shiru watanni kusan 6 da samun kansu a cikin wannan ibtila'i.
Sunana Alhaji Umaru Ruje. To lalle mu dai sai mu ce alhamdulillah. Amma abubuwa gaskiya hi sabilillah. Idan aka zo aka auna irin hasarorin da mutane suka yi a cikin kasuwar nan, to abubuwan dai ba a cewa komai sai dai mutum ya hamdala. Tunda akwai rayuwa, kaga dole mutum zai gode Allah. Amma yan kasuwa kan gwargwado, wasu wallahi suna cikin musiba, wasu kuma sai dai hamdala. In ka dibi yanayin wajejen gadan muke zaune, ka diba ka gani mun buga yan runhuna ne mun zauna, ga ruwa, ga iska, ga damana an ta sama. Kuma gwamnati ma ta yi shiru bata ce komai ba tun lokacin da abin ya faru, ga wajen wata 4 ana ciki. Abubuwa dai sai dai hamdala. Abubuwa wani ya koma gida, wani bai da lafiya. Abubuwan baka ganewa, wani bai ma samu wurin da zai tsugunne ba. Yan kayan da gare shi sun tambade mai sun lalace, ga lalurar iyali, ga rashin lafiya, ga lalurar makaranta. Abubuwa dai sai hankuri. Akwai mu ga gwamnati to su dibe mu da idon rahama.
Sunana Alhaji Umaru mai kula Hausare. Duk wanda ya azumi cikin kasuwa yanzu Alhaji yana zamne da shago ne, yana budewa shi kasuwanci, ya dawo nan bakin titi ya buga kwano nan kayan ne hakwana. Kana kwance gidanka amma kana tunanin kila wani na can zai balle ma shago ta kwashe yan kayan da a gare ka, saura sun kone nan babu wani abu ga hannu. To kaga yanzu mu nan kullun cikin kwana biyu muke, ka kwanta gidanka idanunka ba su kwana, ka dawo nan kasuwa kuma kana cikin damuwa za kai ka mu gyara muna kasuwar mu. Yan abin bai samuwa, wanda adda da rahin gyara a bashi dama da ya share wuri ne ya cigaba da harkoki na cikin kasuwa.
Chicks Eluwa baban masala fa muke ciki Allah baban masala, saboda kamar jiya ruwa ya fara zuwa wa mutane sun babu wanda ya ji dare, babu wanda ya ji dare.
Alhaji Aminu Al-Mustafa mai roba da ke shugabancin yan kasuwar babbar kasuwar ta Sokoto yayi karin bayani.
Kali yan kasuwa zuba sai an fadi bare ganin mai ido ne. Fatar mu anan shine gwamnati ta karkato a wajen mu ta san menene matsalar haƙin da Allah ya dora mata, haka kuma ta tausaya muna da cewa ga halin da muke ciki wani bai da majari bai san inda yake, wani ma yanzu baka san ina yake ba, wani ya koma gida ya zauna. Dalilin wannan bala'i da Allah ya kawo muna, to idan gwamnati ta shigo to za ta sausaya muna kuma za mu ji daɗin haka, duk da sani mun san cewa Allah ɗaya ke biyan hasara. To amma idan gwamnati ta sa hannunta to za mu ji sanyi insha Allah har biga abubuwan da ke damuwar mu, Allah ya yarda.
To nan gaba kaɗan za mu ji abinda mahukuntan kasuwar ta Sokoto Central Market ke faɗi a dakace mu.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda ma su irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai ba, sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumakanci, na rashin aiki da yawan barci.
Madalla masare filin yan kasa da hukuma ya tuntubi mahukuntan kasuwar ta Sokoto Central Market a kan wannan yanayi da yan kasuwar suka shiga. Kuma Alhaji mai kudin da yake zaman darakta janar na hukumar kasuwar na cewa
na kara bayan kasuwa hankuri, saboda sun san abu da ya shafi gwamnati sai an yi hankuri, saboda gwamnati ta rungumi abubuwa da yawa a tare da gwamnati, ba abu guda a gwamnati ba. Saboda haka kaga mutane na ta korafin cewa gyaran kasuwa ko tallafin da za a ba su akalla insha Allah abin da muke bada ya biliyan 7 abin da gwamnati ke bada domin tallafa mutane kuma da gyara kasuwa. Kaga ba kananan kuɗi bane, so insha Allah ina ba yan kasuwa hankuri su ƙara hankuri. Insha Allah mai girma gwamna suna nan cikin raina da su ya kwana da su ya tashi, in Allah ya yarda ba da ba za su ji abin da zai gyara musu rayuwar su. Hukumar kasuwa ta adda iko na sa ido da kula da duk abin da gudana cikin kasuwa. Yanzu da Allah ya kawo da itla'i, wasu hukuma wajen kasuwa sun aza shaguna wanda yake ba da wani bane, dole don a gyara za su tashi daga wurin, ya kuma controlling zaman su a wurin. Hakikanin gaskiya lokacin da yan kasuwa sun ka share wurare sun ka zauna inda kan ji Bahaushe ya ce abin da ya koru kusa ya fada wuta ya hotel da aiki, dole ta kai zama bisa titi, abin da suke sun kasa kan tsakiyar titi sun yi lungun muna son aga kayakin su ba wanda ya ba su ba mu an sai rabanu gare su ba mu kuma muna tausaya musu ne saboda yanayin da suka shiga na hasarorin da suka yi to akan haka mu abinda muka kokari mu ga cewa dai ba su rufe hanya ba kafin Allah shi kawo wurin da za su koma su cigaba da kasuwancin su ko kuwa gyara kawai su koma cikin insha Allah
sai dai malam Muhammad Bashir Acida na sashin nazarin tattalin arziki a Jami'ar Usman Dan Fodo ta Sokoto yayi tsokaci
a wannan babban sakaci ne ai kasuwa ta kone irin wannan dimbin shago ya sa kone a ce gwamnati ta yi shiru ba a gyara ba har yanzu ai wannan ma sakaci ne wanda yake ma babban sakaci in ma akwai abin da ya wuce sakaci gwamnati ta yi abin da ya wuce sakaci a wannan domin babu wani wuri a kasar nan domin mun ga wasu hutace suka faru a wasu wurare har wasu ƴan kasuwa sun koma haka kasuwancin su inda aka ba kasuwanci muhimmanci da abin da ya shawo to wannan ne abin da ke gani shugabannin mu na wannan jaha kawai abin da ya dame su sune harkar siyasa don yanzu ina ga ya maka inda siyasa ce aka buga ko ana neman jiha wata ƙura'a da yanzu sun gyara wurin nan to tunda yanzu babu siyasa kusa to duk abin da ya sa jama'a ba shi ake yi ba abin da kawai shahe su ne to kaga wannan abin bakin ciki ne a ce wato gwamnati mutane ma sun kawo doki har da gwamnatin tarayya koda ba gaskiya bane ba kuma ba su kawo abin da suka ce za su kawo ba ai haƙƙi ne na gwamnati cewa mutane bayani kuma tabi waɗannan suka alƙawarin saboda cewa ta amso shi to amma ta yi mulkinsu ta yi shiru wannan ya nuna rashin kula da kuma sakacin da wanda yake fitowa akan wannan tsari wanda gaskiya wannan abu bai kawo kallo ba a cikin al'amari na tafiyar gwamnati da kuma mulkin al'umma
Malam Muhammad Bashir Acida kenan masanin tattalin arziki a Najeriya kuma shine cikakken shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu
ni garba ina ta usan kanmu ba ma fatawar ne mal samu sai za a rage do a wajen damu me ya ce ni ta bidar ilimi shine manufa
da su a madadin daukacin abokan aiki musamman Muhammad Nasir Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum
ilimi babban abu ne gumi shi zai kankan ya mutuncin mu a kasa shi ne aka sin zulumi
To an gaida Mahmud da Ibrahim Kwari yanzu kuma sai Suleiman Mane Barma dauke da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Monde Sofi wacce ta ruwaito cewa shugaban kasar Nijar Mohamed Bazoum ya tantauna da tsohon Prime Minister Hamma Amadu ta wayar telefon a yayin ziyarar da ya gudanar a baya-bayan nan a birnin Paris. Jaridar ta ce majiyoyi sun tabbatar mata da cewa shugaban kasa ya baiwa Hamma Amadu damar ci gaba da zama a Faransa har zuwa lokacin da ya samu sauƙin rashin lafiyar da ta kai shi wannan kasa. Sannan ya sanar da shi cewa yana buƙatar gudunmuwar dukkan ƴan Nijar wajen aiwatar da ayyukan gina ƙasa wato dai Mohamed Bazoum na ci gaba da jaddada ta yin da ya yi wa ƴan ƙasa a jawabin da ya yi a ranar da ya karɓi madahun iko jaridar Air Info na cewa ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yamma ta dakatar da ƙasar Mali daga sahun mambobinta bayan juyin mulkin da ya hamɓarar da shugaban riƙon ƙwaya Ban Dao da Prime Ministansa a makon jiya sakamakon zarginsu da kaucewa tsarin da aka shimfiɗa wa gwamnatin riƙon ƙwaya. Jaridar ta ce a ƙarshen taron gaugawar da suka gudanar a ƙasar Ghana a ƙarshen mako shugabannin ƙasashen yankin sun umarci shugaban riƙon ƙwaya Kanal Asimi Goita ya hamzarta naɗa sabon Prime Minister don ganin an shirya zaben da zai mayar da al'amuran mulki a hannun fararen kula a shekarar 2022 kamar yadda aka yi alkawali. Jaridar Le Sahel ta bayyana cewa hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi Okritis ta yi barazanar maka wata jaridar ƙasar waje a gaban kotu bayan da jaridar ta ruwaito cewa wani rukuni na tabar wiwi ton 17 ɗin nan da aka kama a watannin baya a birnin Yamai ya koma hannun mai shi. Jaridar ta ambato kakakin hukumar 'yan sanda kwamishina Abu Muntari yana mai ƙaryatar da wannan labari domin a cewarsa a bainar jama'a aka kona wannan haja kuma akan idan yan jarida da dukkan bangarorin da ke da hannu a yaki da fasaucin miyagun kwayoyi saboda haka batun an sha kwana da wani bangare na waɗannan tonton zancen banza ne Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger
Masu sauraron mu da haka muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar tare da makon ofishin Kuriyar Amurka da ke birnin Mai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka ni Haruna Bakwa nan ne zan sallama da ku sai kasance tare shirye-shiryen mu na karfe 4 idan Allah ya kai mu agogon Nijar Najeriya tare sauran abokan aiki sai ji muku assalamu